Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Yanzu ma Binti Esther ce tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na daren Laraba 16 ga watan Disamba. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa a yau Laraba ɗaliban kwalejin nazarin ilimin aikin malinta
ta Sa'adatu Rimi
a jihar Kano su gudanar da zanga-zangar nuna ƙin jinin rufe masu makaranta. Sannan za ku ji cewa hukumar hana fasa ƙwabri ta Najeriya sun cafke wasu mutane dauke da makamai da sauran kayan da aka haramta shigo da su Najeriya a daidai lokacin da gwamnatin tarayya ke shirin bude iyakokin kan tudu da ta rufe kan matsalar tsaro. Bayan haka za ku ji rahotanni na musamman da kuma labaran wasanni, amma yanzu dai bari mu fara da labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran. Yayin da aka fara rabon rigakafin coronavirus na farko a Amurka da Birtaniya da kuma Canada, ta yiwu kusan kashi ɗaya cikin huɗu na al'ummar duniya ba za su samu rigakafin ba har sai shekarar 2022, a cewar wani sabon bincike. Koma da an samu yadda ake so, ƙasashen duniya ba su da yawan kamfanonin sarrafa rigakafin da za su isa haɗa wanda ake buƙata don gaba ɗayan al'ummar duniya. Ƙasashe masu ƙarfin tattalin arziki sun cimma yarjejeniyar sayen tarin rigakafin kafin ma a kammala gwajinsa ko kuma a amince da shi a hukumance. A halin da ake ciki, wani ƙawance da aka ƙulla da nufin samar da rigakafin ga ƙasashe marasa ƙarfin tattalin arziki da masu matsakaicin ƙarfin tattalin arziki ya tanadar musu wani ɗan kaso na maganin rigakafin da ya yi alƙawarin samarwa ya zuwa yanzu. Shugaban hukumar 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya da kuma ƙungiyar sa ido kan masu yin ƙaura ta ƙasa da ƙasa sun ce kifewar wani jirgin ruwa da ke ɗauke da mutane daga Venezuela zuwa Trinidad da Tobago kamata yayi ya zama wani abin tuni akan mummunan haɗarin da ke tattare da tafiya ta teku da kuma sauran hanyoyin da basu dace ba da 'yan gudun hijira ke bi don tsallakawa zuwa wasu ƙasashen. Jirgin da yana ɗauke ne da mutane 25 ciki har da yara a lokacin da ya kife a gabashin tekun Venezuela a kusa da garin Guiria da ke gabar teku a ƙarshen makon da ya gabata. An gano gawarwakin mutane 11 a ranar Asabar da kuma wasu a ranar Lahadi. A hukumance da Venezuela bata bada adadin waɗanda suka mutu ba, amma wasu rahotanni na nuna cewa kusan gawarwakin mutane 20 aka gano daga tekun. Sama da yara miliyan 2 a yankin Tigray da ke kasar Habasha aka katsewa hanyar samun agajin jinkai fiye da wata guda a cewar Majalisar Ɗinkin Duniya. Mun damu matuƙa ganin cewa muddin aka dade ana jinkirta buɗe hanyar kai musu agajin, yanayinsu zai ƙara tsananta yayin da abincin da ake kai musu, ciki har da wanda ake ba yara masu fama da tamuwa na amfanin nan take da magunguna da ruwa da fetur da kuma wasu muhimman abubuwa ke ƙara yin ƙasa. Abinda daraktar asusun tallafawa yara na Majalisar Ɗinkin Duniya Henrietta Ford ta rubuta kenan a wata sanarwa a jiya Talata. Ms. Ford ta ce Majalisar Ɗinkin Duniya ta shirya ta samar da muhimman kayayyakin agaji ga yara masu fama da ciwon tamuwa a yankin da ya yi fama da tashin hankali, amma suna buƙatar samun hanyar shiga Tigray da gwamnatin Habasha ta hana a yanzu. An yanke hanyoyin sadarwa, haka kuma babu hanya sosai ta zuwa yankin na Tigray tun bayan barkewar tashin hankalin a ranar 4 ga watan Nuwamba, lamarin da ya sa ƙoƙarin cibiyoyin agaji na duba yanayin buƙata a yankin zama da wahala. Shugaban ƙasar Guinea Alpha Conde ya yi kira ga 'yan ƙasar da ke yammacin nahiyar Afirka da su haɗa kai a yayin da ya fara wani wa'adin na shugabanci karo na uku. Kiran na Conde na zuwa ne bayan wani mummunan tashin hankali da aka yi a lokacin zaben kasar na ranar 18 ga watan Oktoba, wanda 'yan takarar adawa suka kauracewa bayan da suka fusata saboda Conde ya canza kundin tsarin mulkin kasar da ya samu damar sake tsayawa takara duk da cewa ya cike wa'adi na biyu da a ƙa'idance ya kamata ya yi. Babban abokin adawar Conde, tsohon Prime Minister Seliu Diallo Diallo, ya yi ƙirarin shi ya lashe zaben, yana mai zargin an yi ba daidai ba a sakamakon zaben da aka fidda a hukumance. Shugaban hukumar zaben ƙasar ya ayyana Conde a matsayin wanda ya lashe zaben da sama da kashi 59 na ƙuri'un da aka kada. Yana mai cewa 'yan adawa ba su gabatar da wata hujja ba game da ikirarin nasu.
tare da Maryam Dauda da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Kamar yadda aka ji a farkon shirin, yayin da ƴan kungiyoyin gwagwarmayar shugabanci na gari a Najeriya ke caccakar matakan wasu gwamnonin arewacin Najeriya na rufe makarantunsu, yau dalibai a kwalejin nazarin ilimin aikin malinta ta Sa'adatu Rimi a Kano sun gudanar da zanga-zangar ƙin jinin rufe masu makaranta. Hakan kuma ƴan Najeriya na ci gaba da bayyana mabambantan ra'ayoyi game da matakin rufe makarantun. Daga Kano ga rahoton wakilin murya Amurka Mahmud Ibrahim Kwari.
Da tsakar daren jiya ne gwamnan Kano Abdullahi Umar Ganduje ya rufe daukacin makarantun jihar. Ga alama dai matakin gwamnan bai yi wa iyaye da yawa dadi ba.
Sunana Ya'u Sa'idu. Ina da yara a makaranta wajen 11 da wani abu zuwa 12 da lis aka yi sanarwar cewa an rufe makarantu. Ya kamata ya yi nazari, amma bai yi nazari ba. Haka kawai ya faɗi wannan maganar kai tsaye ta gigita kowa. Ni wallahi na dauka wani tashin hankali ne ya faru ko kuma dauka wata rigima ce. Kawai sai aka waye gari muka zuwa nan kuma muna fita muga lafiya lau.
Sunana Baballe Muktar Romo. Ina da yara hudu a makaranta. Ni na ji labarin nan da sassafe. Me ye dalilin da yasa aka rufe? A sai ka ji a Kaduna, a Jigawa, Zamfara an rufe makaranta, amma a sai saboda me? Ga abin da yasa aka rufe ba shine nake mamaki.
Yayin da iyaye ke bayyana damuwarsu dangane da sake rufe makarantu a jihar ta Kano, su kuwa ɗaliban kwalejin nazarin ilimin aikin malinta ta Sa'adatu Rimi mallakar gwamnatin jihar Kano zanga suka gudanar akan matakin rufe makarantun.
Abin da yake faruwa ana exam kuma ba zato ba tsammani ba notice ba komai. Aini ake magana cewa an rufe makaranta. Alhalin an tafi lockdown tsawon watanni 6 kuma gahi yanzu a zo a ce za a sake rufe makaranta.
History social study nake karanta. To akan an rufe makaranta. Kuma an rufe makaranta ne sakamakon wasu suna yin jarabawa daliban. Har jefa-jefa aka yi tsakanin mutane zaka ga duwatsu da yawa. Nan da ka zo nan wajen dazu har rufe hanya aka yi.
Jami'an tsaro sun yi nasarar daidaita al'amura cikin sa'o'i kalilan, har ma daga bisani shugaban kwalejin Dr. Yahaya Isa Bunkure ke bayyana dalilan rufe makarantu a Kano.
Yana da nasaba da rashin tsaro da ake samu a waɗansu sassa na arewacin Najeriya. Abin da ya faru a kankara, to mu gwamnatin jihar Kano tana so ta zama proactive. Ba wai sai abu ya faru a yi tunanin ina mafarkan da garki. Wannan shine dalilin da yasa aka bada wancan umarni, wanda mu muna ganin wannan umarni na gwamnati ya yi daidai.
Gabanin gwamnan Kano Tini takwarorinsa na Zamfara, Jigawa, Kaduna da Katsina suka rufe makarantu a nasu jihohin. Sai dai masu kula da lamura na cewa gurguwar dabara ce gwamnonin ke yi. Kwamarat Kabiru Sa'idu Dakata dan gwagwarmayar tabbatar da shugabanci na gari ne a Najeriya.
A san hanyoyin da za a bi a bawo makarantun nan kariya. Ba wai gwamnati ta nada hannunta ta nuna cewa shikenan ta'addanci ya kai ta kasa ba abinda za ta yi in ya so al'umma su koma gida. So yanzu da suka ce al'umma su koma gida, shin suna da kariyar da za su ba wa yaran nan a gidajensu? Ko kuma a'a, ba sa so ne a ce ana sace yaran nan a makarantu, sun fi so a rinka sace yaran a gidajen iyayensu. Magana ce ta ya za a yi a magance matsalolin tsaron nan. Ba wai magana ce ta cewa a koma gida ba, tunda a yanzu a Najeriya babu wani mahaluki da yake da tabbas ɗin tsaro a ko'ina kake. Ko a gida kake, ko a hanya kake, ko a makaranta kake, ko a ina kake, waɗannan 'yan ta'addan sun riga sun gane cewa gwamnati bata shirya ba, ba ta da hanyoyin da za ta iya samarwa da al'umma tsaron nan, shi yasa suke cin karansu babu babbaka.
Hakan dai yana zuwa ne a daidai lokacin da gwamnatin Najeriya ta kasa sasantawa da kungiyar malaman jami'o'in kasar akan yajin aikin da suka shafe watanni 9 suna dakawa. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
To madalla, a gaida Mahmud Ibrahim Kwari. To har yanzu a Najeriya, a daidai lokacin da gwamnatin tarayya ke shirin bude iyakokin kan tudu da tarife kan matsalar tsaro, jami'an hukumar hana fasakobri ta kasa sun cafke wasu mutane dauke da makamai da sauran kayan da aka haramta shigo da su cikin kasar. Shugaban hukumar hana fasakobri na shiyar B mai lura da jihohin Arewa guda 10 da kuma Abuja, Malam Albashir Hamisu, yace nasarar kama irin waɗannan makamai za ta taimaka wajen dakile ta'addanci da sauran matsalolin tsaro. Wakilin murya Amurka da ke Kano, Isa Lawal Ikara, ya aiko mana ƙarin bayani.
shugaban hukumar hana fasakabli ta kasashiyar ba mai kula da jihohin arewa guda goma da kuma babban birnin tarayya Abuja Malam Albashir Hamisu ya ce nasarar kama irin waɗannan makamai dai za ta taimaka wajen dakile ta'addanci da sauran matsalolin tsaro.
Wannan sijuwa an yi ta ne a wani wuri tsakanin Yauri zuwa Zamare bakin gabar ruwa. Wani lokaci da ya wuce aka samu matsala tsakanin ma'aikata. Amma wannan da yake Allah ya kawo sauki al'amarin kuma Allah ya kawo za mu samu nasara. Kowa ya bada haɗin kai. Bindigogi 73 ne. Albarushi kuma 891 motoci guda 11 da kuma shinkafa ga tana mutum uku suna hannun yanzu ga sanan wajen ana ta bincike kuma yanda za a gano wasu.
Da yawan 'yan Najeriya dai na mamakin yadda ake shigo da makamai wannan ƙasa musamman ganin iyakokin kan tudun wannan ƙasa na rufe. Sai dai babban jami'in hukumar custom din tashiyar ba Malam Albashir Hamisu ya ce bata garin da ke shigo da irin wannan makamai su ma ba bacci suke ba.
Ka san shi shedani ya da hanyoyi da yawa na yaudarar mutane. Kuma kamar yadda kuka sani bodojin nan sun yawa wani wurin ya yi nisa amma duk da haka muna bakin hukumar mu ga cewa dai an yi rishi ko ina shi shedani ko da yaushe tanin shi ya ga cewa tabbatar da cewa abin da yake so yana shedanci ya samu nasara amma yanda ake tafiya da aiki yanzu wannan kama wannan bindigogi ya kara ba mu kaimin haɗin kai tsakanin ma'aikata yanzu ana aiki a boda ko a ina dai ba magana cewa ni dan kwastom ne a ni dan wane ne ana so a haɗa kai ne ƙasar nan ta zauna lafiya abin nan ya ishi mutane duk wanda zai ga irin wannan abin da yayi shiru to ana ma zai tambaye shi yanzu dai kun gani dai tsakanin Kaduna da Abuja ta ga garabi za ka tai kana tarkar daga wannan abin insha Allah za mu dage mu ga cewa abin nan in Allah ya da an hada kai bai wuce mu ba.
Masu sharhi kan harkokin tsaro dai na ganin dole ne gwamnati ta kyautata alakar da ke tsakaninta da kasashe makwabta da sauran kasashen da suka ci gaba idan dai gwamnatin na son ganin ta kawo karshen matsalar tsaro. Kamar Musa Zubair Usman na cikin irin waɗannan masu fashin baki.
Mun riga mun lura cewa ana samun kutse zuwa cikin wannan ƙasa tamu daga makwabtan ƙasashenmu. So dole sai an duba wa'annan abubuwa din. Sannan kuma duk bangare da wannan bangare na diplomasiya din da sauransu dole ne mu zamanto cewa muna da mu'amala masu kyau da ƙasashe na waje wanda za su dinga ba mu bayanai na sirri akan wa'annan abubuwa din. Sannan kuma idan mun tashi sayan makamai a sayar mana da su da wuri.
Wasu 'yan Najeriya dai na da ra'ayin cewa idan ba ɗaukar tsauraran matakai ake akan waɗanda ake damƙewa da laifuffuka a wannan ƙasa ba to ko lalle matsalar tsaro ba za ta kawo ƙarshe kamar inda ake ta faman sa rai ba kamar dai yadda Hajiya Maswanatu Ilyas ta kungiyar matasan arewacin Najeriya ta shedawa muryar Amurka.
Kidnapping ya yi yawa a ce an sace wannan an sace wancan kuma ba wai ba a kama su ba to bailin din su ake badawa to mutum ya ga in yayi laifin nan an kama shi za a sake shi to me a ciki inda ya biye nemi wannan kuɗin ta nan zai bi ya samu ya bailin kanshi idan aka kama mutum da wannan laifi ana daukan action sosai akai to wallahi tallahi za a samu ragi sosai akan abubuwan da ake yi.
Isa Lawal Ikara, murar Amurka daga Kaduna a Najeriya.
To a gaida Isa Lawal Ikara. sauraro yanzu kuma ga Hassan Umar Tambuwal da rahoto na musamman akan sana'ar agwaluma a jihar Oyo a Najeriya.
Agwaluma wata irin itaciya ce mai ƴaƴa kamar loda ko danya. Wannan itaciya ta agwaluma dai ana samun ta a shiyar kudu maso yammacin Najeriya, amma ba a samun ta a arewacin Najeriya da kudu maso kudancin Najeriya. A duk shekara manya da matasa ne ke safarar wannan agwaluma daga kudu maso yammacin Najeriya zuwa arewacin Najeriya. Akan haka ni tattauna da wasu masu sana'ar agwaluma a jihar Oyo.
Kan jama'i sana'ata lemo agwaluma da shauraren kayan kaya ne.
Shekara nawa kana aikin agwaluma?
Take sai na shekara 30 ina aikin agwaluma.
A wace jiha ka fara aikin agwaluma?
Fara aikin agwaluma da lemo a akela Ibadan.
Me ya baka sha'awar shiga wannan aiki na agwaluma?
Ba mun dai mun sha'awar shiga wannan aiki na agwaluma saboda ni dai tun tasowa ta ina yin sana'ar lemo. Shine kuma ni sha'awar ne din ta kurmi. Ta kurmi ne zo na fara sayan oro, na fara sayan lemo, daga baya kuma agwaluma ta fito. Muka kama aikin ta gadan gadan.
Kamar ga shekara kana sayan agwaluma ta nawa?
Farkon shekara agwaluma iya gona za ka sa gemun gindi 5 ko 6 ko 7 bai wuce 2000 to ba kai ba 2000 ma.
A can da?
A can da.
To a yanzu fa?
A yanzu a gindi dai ba a samun ta ba ta 20 ta 30 ma.
To me yasa agwaluma ta ƙara kuɗi?
To abin sa ta ƙara kuɗi agwaluma saboda yanzu ga baki dai ma an buga akan ta. Da can ba san ta ba. Yanzu kuma aka san ta. Yanzu shi ne kowa da kowa ta taka mu kowa yake san ta. Kuma yanzu ba yanke ta dan karanci ba saboda ala yawan yayin kita ba mun ba ci cike mun yayin kita da ake yi
ta wannan agwaluma a ina da ina aka kaita a Najeriya.
In da kai ta farko ina fara kaita ma a Najeriya Kano
sai ina kuma
sai Maiduguri sai Sokoto
duka ana sha agwaluma
duk ana sha agwaluma suka duniya sai ina duk muna kai kai su.
To can arewacin Najeriya babu agwaluma?
A can arewa gabaki ɗaya ba gindin agwaluma
ko daya
ko daya.
Suna na Limaman Yusuf Sakuwa dawakin kudu mazaunin Ibadan.
Kai ma aikin agwaluma haka?
Warai ko ne aikin agwaluma ne?
To me yasa ka fansa mu cikin wannan aiki na agwaluma gadangadan?
Abin da yasa na fantsa ma cikin wannan aikin agwaluma gadangadan, ni dai farko dai na fara biyo wani ne kamar harka guri nan ina yaro. To da ina yaro shi lokacin nan da ya bar garin ne ko yana zuwa garin saboda naga koya mu akai wannan harkar sana'ata mu.
To wannan aikin agwaluma yana biyan ma bukata?
A so sai ma ku aikin agwaluma shi kai yake biyan bukata dan domin yanzu agwaluman da kake gani Malam Hassan in dai mun shiga daji nan zaka ga mu furfur da mu amma cikin ajihunan mu kudi ne tantsantsa mu kiyawo da su.
To ina ake samun wannan agwaluma?
Wannan agwaluma muna shiga cikin daji ne kauyuka mutanen cikin laba laba haka muna bin su muna da nuna muna santa sai suke mana zamu siya ne mu ce zamu siya ne.
Menene dadin agwaluma gare ka?
Ni dadin wannan agwaluma da yake gare ni saboda gaskiya a kayan gwari babu abin da yake saurin kawo kudi kamar wannan agwaluma. Ita kuma wannan agwaluma ki ganin ta farkon fitowa ne ba zaki ne da ita ba ya nima take yi. To amma saboda abin da Allah ya dauka kashi akan sana'ata mu to shine sake wannan ruruma dan yanzu kaga ma farawa zamu yi amma kaga jama'a ne suka fara bullowa gurin nan suna ta zuwa gurin nan.
To menene wayar agwaluma?
Mala Hassan agwaluma tana da matukar wahala ko wahalarta saboda da farko za ta baka arziki in ta baka arziki kana munna wallahi Mala Hassan rana ɗaya in ta ma karab kai baki wallahi Mala Hassan kaman ka bar garin ma da kake ciki. To shine matsalar agwaluma kenan. Amma misali daga nan aka samu direba ma malalaci kana kwana ɗaya da wuni tana kwana biyu. To duk da kace ta kwana ɗaya da wunin nan da ta kwana biyu akwai bambancin farashi ko a gurin siyarwa. To shine zai muka dabara muke dauko jefa zuwa kanta ita dai kanta da mun da muke dauka ta madaukata 250 daga nan zuwa Kano. Je fa mun dauka ta kanan zuwa Kano naira 150 130 idan Maiduguri ne naira 270 haka muke dauka zuwa Maiduguri.
Kanta ko je 5?
Je 5 zuwa Maiduguri.
Ai ta kanta ina ai kanta ba ta aika gwalama ta je Maiduguri ba
saboda ta yi nisa da yawa. Ita ba ta fi son a ce a tashi da yamma ko a tashi da safe insha Allah cikin dare a ce an sauke ta. Ba dai wani abu take ba illa rana da take damun ta amma ana sanyi za ta kwana biyu ma ba ta samu matsala.
To ita wannan agwaluma tana canza kala ne idan ta yi kwanaki?
Tana canza kala. Ita kala take canza ko da yau ka tsinko ta in ta kai gobe sai ka ji bambancin tas a bakinka na zaki da wanda ka tsinka yau din nan. Kuma ita agwaluma da kake gani aba ce mai amfani a jikin mutane kala kala wanda yake amma ta fi wa mata amfani a jikin su.
Amfanin me take yi wa mata?
To su kaman dai su mata su na mana cewa ina shan wannan aba suna ni'imtar da mazajen su kaman na gida kenan.
Tana da wani amfani ga maza?
Maza ma tana amfani gare su dan duk abin da ka ce ka samu gamsuwa a wajen iyalinka kai ma ka samu gamsuwa kenan kun haɗu kai da ita ka samu gamsuwa. hamsa.
A arewacin Najeriya muna da Kurna, Gawasa, Goriba, Magariya, kai har da Adowa, Kunya, Kaiwa. Kun taba debo wani daya daga cikin irin waɗannan kayan ci kun kawo su a nan kudu maso yammacin Najeriya domin su ma ku saida?
Mun taba yebowa kaman Kurna, Goriba, Kunya, duk muna yebo su muna yin kudu da su nan. Mun kawo nan kuma ana samu ana Malaysia amma akasarin bacin sa dan uwanmu ne Hausa muke ci.
Durbana cin Kurna da Kunya da Magariya?
A ina wannan aika rambani ne na mallam Bahaushe da har dauki abu an kai mashi zai sa a gaba kawai ta ci ta ci.
To naga ana cin ita agwaluma sosai a arewacin Najeriya. Su kuma a nan kudu ba su cin Kunya, Magariya, Kurna da Adowa. Me yasa?
Eh to su ba su iya wannan harka ba. Ko harka agwaluma da gani wallahi mallam Hassan Hausa ne suke yin ta ba Yarbawan ba. Ko bai rabe zai sai dai ci zai kai ta Lagos a wanda dai arewa ba.
To su ma Yarbawa suna cin agwaluma sosai.
A ci kai ayin ne ka san ka na yanka naman kaza a gidanka. Wallahi Yarbawa ma ka ce tan kaho da wannan agwaluma da ake ciki.
Yanzu wata nawa ake yi ana aikin wannan agwaluma?
A takaice wannan aikin agwaluma da muke muna samun wata hudu wata uku akan wannan harka agwaluma.
A waɗanne jihohi ne aka fi samun agwaluma?
An fi samun ta Oyo State, Ondo, Kure, Niger State kun suna rike wannan ga ana saurin samun su.
Sana Naziru.
Naziru me ya kawo ka nan Ibadan?
Aikin agwaluma.
Ko ce shekara kana zuwa?
Ina zuwa gaskiya ko shekara.
Ka da ikara zuwa nan?
Na da ina zuwa.
To shekarunka nawa yanzu zuwa nan?
Na shekara 10 kaman 12 ina zuwa nan garin.
A ina da ina ka taba zuwa aikin agwaluma?
Aikin agwaluma na yi ta Ibadan, na yi ta Oyo, na yi ta Ondo.
A arewa ana samun agwaluma?
Gaskiya ba a samu.
To ina kai in kai ɗebe agwaluma daga nan Ibadan?
Muna gaita Kano, Kaduna, Maiduguri, Zaria, da Anas Jenda.
Nawa ake saida kwando a can?
Ana saida kwando farkon fitowa ana saida 15,000, 16,000, 16,000.
Nawa kuka sayan kwando daga nan Ibadan?
Daga nan ana sayan kwando kamar 8,000-7,000.
To ana saida gaba?
Ai ana saida gaba.
Kamar kwando nawa kake aikawa?
Ana aika da kamar kwando 20-30 ana adawa a tare mota daya.
Kuma duk suna karewa?
Duk suna karewa.
Sunana Ali Bakatsi ne ba tare local gamma.
To kai ga kana a birnin Ibadan?
Eh ni ga nan ina birnin Ibadan.
To me ya kawo ka nan Ibadan?
Aikin agwaluma da aikin lemu.
To hawa hake yi ko sai kana sayarwa?
To ina hawa kuma ina saye ina sayarwa.
To yaya kake ka hawo agwaluma?
Yadda nake in hawo agwaluma in nazo na dibi gindinta na dibi yanayin yadda take ka san kamar biri na hawo sama haka nake hawa.
Community center.
Community center in Allah da in dai na diba kasa da sama na gani to Allah da in za ta hayu gare ni zan gani in ba za ta hayu gare ni ba da na je ma zan yi mai aikin bayani kai wannan agwaluma ba zai hawo ta ba.
Ka rade kana hawo agwaluma?
Lalle na rade ina aikin agwaluma.
Shekara nawa kana hawo agwaluma?
Zan kai irin shekara 15 din nan ina aikin agwaluma.
Ko ka taba yin karo da wata agwaluma wadda ka kasa hawa?
Gaskiya tuna na wahala dai da wuya in yi karo da agwaluma da na kasa hawa.
To yaya kake yi da kamar kwari sama kamar irin macizai da zuma?
Kamar misali ko maciji ko zuma idan na samu zuma a sama dan akwai rasar da zan kauce mata ina AB kusa da ita in kauce zai ci gaba da aiki na bata takura mana.
To maciji fa?
A shi wannan maciji mun dauke shi kamar nama ne naga dama in kama shi in je hoshi kasa in ci gaba da aiki.
Kana da magani kenan?
Eh to akwai rigan asirin Allah.
Ko akwai wani kwaro ko wani ta halitta da ta taba baka tsoro a sama agwaluma?
Tunda dai na fara aikin nan kusan shekara 15 din nan ina ganin da lemu da agwaluma ba kwaron da ya taba barazana ni game da aikin nan.
Ko wace shekara sai ka zo diba agwaluma?
Ko wace shekara ta Allah sai na zo aikin agwaluma in ya sai in sayar.
Nawa ka taba samu a shekara daya wurin aikin agwaluma?
Wurin aikin agwaluma ina samu bakin gurgudu dan bara kasa ba labari sai da nisabka da 85,000 banda wanda na aika aiki.
Hassan Umar Tambuwal muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.
To madalla an gaishe ka Hassan Umar Tambuwal yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Wasanni a takaice.
Samun damar da kasar Ghana ta yi na shiga gasar na zakaru na matasan Afirka a kasar Mauritania ya sha suka na sun rai. Black Satellite dai ta shafa makan ta samu shiga wasan karshe na zakarun bayan da ta samu nasara akan kasar Niger a Benin a bugun fanarati a ranar Talata. Sai dai samun cancantan yana tattare da shan suka na yin amfani da sun rai daga shugabanni na hukumar kwallon kafar kasar Ghana. Duk da samun shiga wasan karshe na zakarun na shekara ta 2021 a Mauritania rawar da Black Light Light ta taka bi kai ya kawo ba. Sai dai dabara ne dai kuron aka yi aka samu cancantar shiga
wasan na ƙarshe. Yau ake tantance waɗanda za su shiga takara na neman matsayi a ƙungiyar club ɗin ƙasar Ghana, wato Ghana League Clubs Association. Kuma masu shirya wannan na takara sun tabbatar da cewar Kuji Piano da wanda ke kalubalanta Isaac Kumsin ne za a tantance kan ƙarshen wannan atisayi. Piano wadda shi ne dai ake sa ran zai samu ɗarewa karo na biyu. Isaac Kumsin wadda ɗan sanda ne ke ja da shi. Kumsin ohun mataimakin chairman ɗin Galka ya rashi wannan matsayi zuwa ga Mr. Fiano a wancan zaɓe da aka shekaru hudu da suka wuce. Alƙalin wasan na ƙasar Ghana Daniel Laye ne zai alƙalanci a gasan CAF Champions League tsakanin AS Unideb da Al Ahly. Alƙalin wasan na Ghana mai shekaru 33 shine zai kasance a ainihin sahun gaba a zagayen farko na wasan da aka shirya na CAF Champions League na shekara ta 2020-2021. Layi zai samu taimako daga Paul Kojo Atimaka, assistant referee 1, da Kwasiya Chiampombro B, assistant referee 2, da Abdul Latif Adari a matsayin jami'i na 4. Alemu Konate Abubakar daga Cameroon shine zai zama commission wasa, da Adamu Tuwake na Niger a matsayin jami'i na yaki da cutar COVID-19 na wannan wasa. 11 Wonders FC sun karyata rahotanni da ake ayatawa cewa clubin ta nada Dr. Francis Otiakanta a matsayin technical director ta. Rahotanni daga ɗan jaridu a ranar Litinin sun yayata cewa clubin ɗin da ke da matsuguni a tacciman ta nada kwararren director na fasahan a wannan matsayi. Shi dai wannan kwararren na mai koyar da wasa ya ɗau watanni ba shi da club da yake koyarwa tunda ya bar ofishi a matsayin jami'in hukumar kwallon kafar kasar Ghana. Wannan labari muka so karshen labarin wasannin Radwanan Lamuktar Abbas, sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
Kawo yanzu cutar coronavirus ba ta da magani.
Daidai kana iya kare kanka daga kamuwa da cutar.
Ka rika wanke hannunka akai-akai da ruwa da sabulu dukan wuni.
Ka kuma tabbata ka wanke hannu da sabulu sosai kafin ka taba idonka ko hanci ko kuma baki.
Ka rufe bakinka da abin share fuska idan za ka yi tari.
Ka tsaya kimani kafa biyar tsakaninka da mai tari ko atishawa.
Ka zauna a gida idan kana jin alamun rashin lafiya.
Kar ka rika cuɗanya da waɗanda suka nuna alamun rashin lafiya. In kunnen ya ji, gangar jiki ya tsira.
Kuma muka zo takaitattun labarai.
Yayin da aka fara rabar rigakafin coronavirus na farko a Amurka da Birtaniya da kuma Canada, ta yiwu kusan kashi ɗaya cikin huɗu na al'ummar duniya ba za su samu rigakafin ba har sai shekarar 2022, a cewar wani sabon bincike. Shugaban hukumar 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya da kuma ƙungiyar sa ido kan masu yin ƙaura ta ƙasa da ƙasa sun ce kifewar wani jirgin ruwa da ke ɗauke da mutane daga Venezuela zuwa Trinidad da Tobago kamata ya zama wani abin tuni akan mummunan haɗarin da ke tattare da tafiya ta teku da kuma sauran hanyoyin da ba su dace ba da 'yan gudun hijira ke bi don tsallakawa zuwa wasu ƙasashen. Sama da yara miliyan 2 a yankin Tigray da ke kasar Habasha aka katsewa hanyar samun agajin jinkai fiye da wata guda, a cewar Majalisar Ɗinkin Duniya.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci. Sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu, za ku ji wasu abokan aikin mu dauke da wasu sabbin shirye-shirye. Yanzu a Maryam Dauda da ta tana gabatar da shirin, kuma editor mu ta yau sai kuma Julie Leathers Gresham da ta hada shirin, da kuma engineer mu na yanzu Mike Taku Bintu Esteru. Nake muku fatan alkhairi, kwana lafiya, ma assalamu.